Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a ta ƙarshe a watan Afrilu, da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a wannan shiri, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun fara wani gagarumin kamfe da yi wa al'umma bayani kan kudurinsa na kashe dala tiriliyan 4 don gyara kayayyakin more rayuwa a kasar. Yanzu haka kasar Brazil ta zama kasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a corona da ya kai 400,000, duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan na nuni da cewa an shawo kan kwayar cutar. Daraktan yankin Turai na hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karon farko a cikin watanni biyu.
Kanin labarin kenan. Rahotanni daga jihar Niger, Nigeria na nuni da cewa 'yan bindiga da ake kyautata tunatan 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe soja guda da kuma farar hula ɗaya a wani sabon hari da suka kai garin Fawa. Muna da rahoto bayan labarai. To, wannan matsalar tsaron dai da ta buwaye al'umma a kasar ya sa karan farko wani gungun 'yan majalisa shirin yin tattaki zuwa fadar shugaban kasa domin ganawa da shugaba Muhammadu Buhari kan matsalar tsaro. Sai dai masu kula da lamura sun ce an sha su sun warke, bisa dalilin cewa
da shi shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari da su sanatocin da su 'yan majalisar da sauran shugabannin hukumomin tsaro babu wanda ya dauki matsalar tsaro da take damun kasar nan da muhimmanci a matsayin wata matsala wacce ta shafe shi.
Sai kuma shirin manuniya da gogan naku Isa Lawal Ikara na Ikara yau wace waina aka toya.
Dubi dai maganar tsananin tsamin tsaron da suke ta tsatsafa tsanin hawa tsaunin tsarin tsame 'yan kasa daga dukkanin damuwar da ke damulwa. Amma kuma duk da haka wasu 'yan kasa sun ce sharon da ake shimfidawa ba shiga suke cikin kunnuwan gwamnatin wannan kasa ba.
Turga shi sai ku kasance tare da mu, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun fara wani gagarumin kamfe na yi wa al'umma bayani kan kudurinsa na kashe dala tiriliyan 4 don gyara kayayyakin more rayuwa a kasar da kuma ƙarin tallafa wa ƙananan yara da iyalai. A jiya Alhamis ranar da ya cika kwanaki 100 a ofis, Biden ya tafi jihar Georgia da ke kudancin Amurka, wacce take da muhimmanci a siyasance da ake fafatawa da ya sha da kyar a zaben watan Nuwamba bara, don gudanar da kamfe a kusa da garin Atlanta da shine garin da ya fi girma a jihar. Wannan yunkurin nasa yana zuwa ne kwana ɗaya bayan jawabinsa na farko ga taron haɗin gwiwa na majalisin ƙasar, inda ya gabatar da abin da ya kira abubuwan da yake so ya cimma don taimakawa Amurkawa masu matsakaicin ƙarfi su samu ko su ci gaba da samun daidaito na kuɗi. Yanzu haka kasar Brazil ta zama kasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a corona da ya kai 400,000, duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan nan na nuni da cewa an shawo kan kwayar cutar. Masana kiwon lafiyar kasar sun yi murna da raguwar waɗanda suke kamuwa da kuma mace-macen kwanan nan game da matsin lamba ga tsarin kiwon lafiyar Brazil, amma da yawa suna fargabar kwanaki masu ban tsoro na zuwa lokacin hunturin sanyi a ɓangaren kudancin Amurka. Watan Afrilu ya zama watan da mutane suka fi mutuwa da annobar a ƙasar ta Brazil, inda dubban mutane ke mutuwa a asibitoci masu cinkoson jama'a. Kusan mutane 100,000 ne suka rasa rayukansu a Brazil a wata ɗaya kaɗai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daraktan yankin Turai na hukumar lafiya ta duniya WHO Hans Klug ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karon farko a cikin watanni biyu. Da yake jawabi a hedkwatar hukumar WHO ta yankin a Copenhagen, Klug ya ce waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma waɗanda suke mutuwa shi ma ya ragu a makon da ya gabata. Ya kuma ce zuwa jiya Alhamis, kashi 7 cikin 100 na mazauna Turai an musu cikakkiyar rigakafin, wanda sama da kashi 5.5 cikin 100 na yawan mutanen da suka harbu da COVID-19 ne. Kulog ya yi gargadin cewa yayin da wannan labari ne mai dadi, kwayar cutar har yanzu tana barazana, yayin da adadin waɗanda suka kamu ya kasance mai yawa a wasu yankuna da dama.
Kada yi nisa nan gaba kadan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Niger Nigeria, inda aka kashe wani soja guda da farin kaya daya a wani sabon hari da mayaka suka kai garin Fawa a shal kwatar karamar hukumar Muya. Wakilin ma jihar Niger Mustafa Nasir Batsari na dauke da ci gaban rahoton.
Harbi papaw, ina gefen masallaci kawan gama sai ga harbi, wani matashi da ke gyaran mashin haka kusa da mu yana tsaye kawan gama sai ya ji paw bindiga ta same shi kawan gama ya fadi, nayi rushin nashi idan na kai shi asibiti ina yanzu ya mutu wallahi.
Kan babura suke?
Eh kan babura ne.
Yanzu mutum nawa kenan suka kashe nan?
To presently dai akwai mutum biyu wanda ni na sani, akwai mutum uku kuma suna kwance a asibiti, akwai soja ɗaya da suka kashe.
To shi ma dai dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger Senator Sani Musa 313 ga abin da yake cewa akan wannan sabon hari na sarkin Fawa.
Daga side din na su masu tsaro wanda yake ya iya nunawa akwai soja daya da Allah ya tsare tsirensa da William guda, sannan wayansu sun samu rauni, amma a cikin haka sun iya dawowa da baburan wayannan mutane wajen guda 7 da bindigogi da yawa da aka samu da kuma har da RPG.
Na'am, to su wannan kuna ganin Boko Haram ne ko ko dai yan bindiga ne?
To alamun da muke gani dai babu bambancin su da yan Boko Haram, saboda duk yanda suke yi abinda yan Boko Haram din nan suke yi shi suke yi.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan hari na sarkin Fawa, domin kuwa kokarin samun kakakin yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kai wannan harin, amma ta ce ba ta da tabbacin kashi wani, inji sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro na jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Sai an tabbatar cewa Allah hakika wannan radin an rusa shi kafin a fara zuwa ana yadawa. Na tabbata zuwa an jima ko gobe za mu samu cikakken bayani daga jami'an tsaro. Tun da lokacin abin ya faru ina kokarin ma in samu DPO na sarkin Fawa da sauran jami'an ban same su ba, don na san suna ina wannan ana fafatawa. Yanzu ina ganin kila kura ta an samu zuwa an jima, na tabbata za mu samu cikakken bayani.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, kuna sauraron sashen Hausa ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad da ci gaban labarai.
A jiya Alhamis, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yana fatan cewa za a bude birnin New York kafin ranar 1 ga watan Yuli. Sai dai ya ce za a yi riga malam masallaci idan aka yi wannan hasashen. Cuomo ya faɗi haka ne a lokacin da yake gabatar da bayani game da COVID-19 a Buffalo, da aka tambaye shi game da magajin garin birnin New York Bill de Blasio, wanda ya ba da sanarwar cewa birnin zai sake budewa a ranar 1 ga watan Yuli. A wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin, de Blasio ya ba da hujjar cewa an yi wa mutane miliyan 6.3 rigakafin da sauran ci gaba da aka samu na COVID-19 a cikin birnin a matsayin dalilai a cikin sanarwar tasa. Amma magajin garin ya kuma yadda cewa shawara ta ƙarshe ta kasance tana wajen jihar. Daga ƙarshe, a bayyanarsa ta farko a kotu tun bayan da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci na makonni uku, mai sukar Kremlin Alexei Navalny ya kira shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin sarkin ɓarayi. Navalny ya bayyana jiya Alhamis ta faifan bidiyo daga gidan yari zuwa kotun Moscow, inda yake ɗaukar ƙarar hukuncin da aka yanke masa na ɓata sunan wani tsohon soja a yakin duniya na biyu. A cewar rahotanni, Navalny ya zama siriri kuma ya aske gashin kansa. Ya ce, na kalli madubi, tabbas ni kwarangwal ne mai ban tsoro. Navalny ya fara yajin cin abinci a ranar 3 ga watan Maris kuma ya kawo ƙarshen sa a ranar 23 ga watan Afrilu. A ƙarshen shari'ar ta Jihar Alhamis ya samu dama ya cancanci Putin.
Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Tasis Baballe ya karanto. A wani yunkuri na kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya, ƴan majalisar dattawa 109 za su ziyarci shugaba Muhammadu Buhari cikin siri a wani lokaci da ba a riga an bayyana ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta labarta mana.
Baya ga yawan ƙorafe-ƙorafe da suka kwashi lokaci mai tsawo suna yi a zauren majalisa, wannan shine karin farko da majalisar dattawa za ta yi irin wannan yunkuri tunda aka dawo ta farkin demokradiyya shekaru 21 da suka wuce, musamman akan batun tsaron ƙasa. A wannan batu na tsaro, majalisar dokokin ƙasar ta yi ƙudurori sama da 200 a shekaru 11 da ƴan tada ƙayan baya suka kawo a ƙasar farmaki. Wani abu da ya ɗauki hankalin majalisar dattawan a kwanan nan shine tarwatsa mazauna ƙauyuka fiye da 50 a jihar Neja da ƴan Boko Haram suka yi tare da kafa tutocinsu a muhimman ƙauyuka guda uku. Sanata Muhammad Sani Musa shine ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Neja ta Gabas.
Mun sha kukan nan fiye da shekara 7 ana kukan cewa mutanen nan sun zo sun kafa sansani a jihar Neja, musamman a gurin Kamuku Forest wanda yake yana da yawa, shine ya taso tun daga Zamfara ya wuce har zuwa Kware zuwa Burgu da sauransu. A yau da nake ma magana ƙauyuka kusan 52 duk an kore su
a jihar Neja.
A jihar Neja a ƙaramar hukumar Shiroro Munya da Rafi Local Government an kore su. Yau in kika je IDPs da yawa da aka kafa wurin mazaunin da za su zauna na fiye da 1,000 sun shiga gidan sarki Mina akan cewa sun zo gudu hijira kafin allallabe su koma cikin makarantu da ke gefen gidan sarki. Mutanen nan sun kafa tutar su a gari garuruwa kusan uku a ƙaure Magami da Alawa.
Su ma ƴan majalisar wakilai suna shirin yin wani gagarumin taro na manyan ƙasa da masu ruwa da tsaki daga fannoni daban-daban domin gano bakin zaren da zai taimaka wajen warware matsalar tsaron, in ji shugaban majalisar wakilai Femi Bajabi Amila.
The House reiterates its commitment to the security and corporate existence of the Federal Republic of Nigeria and will therefore accelerate its engagement with stakeholders at a special security summit that is being organized by the House of Representatives.
Femi Bajabi Amila ya ce za mu yi wannan taron a wani yunkuri na ceto ƙasarmu daga rugujewa. Ina da yakinin za mu fito da hanyoyin tabbatar da ƙasa ɗaya dunƙulalla da za ta ɗore. To sai dai ga ƙwararre a kimiyyar tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin waɗannan yunkuri da majalisar ke ƙoƙarin yi a yanzu ihu ne bayan hari.
Ni wani abu ne da na ɗauke shi tamkar ihun kabanza ko kuma ihu bayan hari ko kuma wato hauragiya, domin da shi shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari da su sanatocin da su ƴan majalisar da sauran shugabannin hukumomin tsaro babu wanda ya dauki matsalar tsaro da take damun kasar nan da muhimmanci a matsayin wata matsala wacce ta shafe shi, illa kawai ana dauka wani abu ne da ya shafi talakawan kasa da haka kanku ake ji. Domin dukkanin waɗannan abubuwan da suke faruwa shekara ta 2017 na rubuta takarda ta janyo hankalin gwamnatin Najeriya akan wannan matsala da aka zo aka ayyana da ta yanzu a jihar Niger da sauran makamantansu, amma aka yi kunnen oshegu kuma na tabbatar ba ni kadai ne na janyo hankalin gwamnatin tarayya akan irin waɗannan abubuwan ba.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin fusatattun ƴan majalisar dattawan 109 da shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, muna kuma watsa shirye-shiryen akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a hanyar sadarwar internet duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Well,
wallahi tallahi dan arewa yana da hakuri yana da juriya amma yana da kuma iyakan tura ta kan kai bango to kada akai shi ba mu san tashin hankali ba mu san fada da kowa ba mu ma san kulakanci
dabta hakim babu Ahmad din dake magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya kenan ko dake dai wani tsohon gwamna arewacin Najeriya ma na ganin abin ya kai ga matakar tikewa
wannan abin fara duk duniya bai nake wannan abin duniya mu
shi ma dai dakta Usman Bugaji cewa yake abin fa ya kai yadda ba a zato
kasar ce ta durkushe abin da lige masa yanzu ta rubuce na san masu mulki ba yan so a faɗi haka ba don ba san irin wahalar da muke sha ba
wannan kuma ya sa manyan malaman addinin musulunci ga yau duniya cewa layi ne aka sauka
an ce mutun ya koma kan gaskiya komai nisan ta tafi da kan ya doge kan barna to har yanzu dan ke maka magana ba mu koma hanyar gaskiyar ba
sai dai kuma duk da haka gaggan yayin da ir ADC na cewa har yanzu fa yan kasa na da marmari da maradin ta
gaskiya mutane ba su gaji da APC ba domin akwai amfani masu yawa da APC ta kawo ma kasa
waɗannan fa sai saye ne na so mun tabin muryoyin da muka tattaro muku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniya shiri na 11 daya bayan dayan dake daddako muku batutuwan da suka banci kasashe masu tasowa musamman ma dai a Nigeria da ake ganin abuwa na ƙara narkewa dubi dai maganar tsananin tsamin tsaron da suke ta tsatsafa tsanin hawa tsaunin tsare-tsaren tsame yan kasa daga dukkanin damuwar dake damarwa amma kuma duk da haka wasu yan kasa sun ce sharon da ake shimfidawa ba shiga suke cikin kunnuwa gwamnatin wannan kasa ba wannan kuma bai hana dattijan arewacin Najeriya kiran wani katafaren taro na tattauna hanya mafita daya tilo akan matsalolin arewacin Najeriya ba kamar da yadda kakakin kungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad wanda a wancan lokaci ma shine ya tsaya a gaban tukunyar da aka yi raban sakamakon zaben shekaru da 15 a madadin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna wa manuniya manufar dattawan arewa a wancan taro
mun dade nuna ta juyayi mu kadai kungiyar dattawan arewa da kuma wani lokaci da wayansu wanda suke jin zafin yanda arewa ta zama yanzu a karkashin wannan mulkin a shugaban kasa dan arewa da gwamnati mai yan arewa da shugabannin tsaro na yan arewa da yan arewa da yawa na mulki amma arewa na ta kara tabarbarewa to sai muka ce to bari a kira taro mana yanzu mu kuma wannan ya dauki baya wani kana da gani abin da ake muka kira wannan taro duk wani dan arewa duk wani addinin ka da kabilan ka da sauransu aka zo kuma Allah ya taimake mu aka yi wannan taro abubuwa uku muka roki Allah ya ba mu nasara a cikin wannan taro na daya dai mu hada kan arewa shin sai muka je arewa house gidan Sardauna saboda mu a wurin mu ne cibiyar arewa na biyu muna so mu fito da abubuwa mu kara fahimtar rashin tsaron nan da rashin tattalin arziki da tabarbarewan shugabanci a arewa shin me kawo mana shi ne kuma ina ne mafita na uku mu yi ma a sauran Najeriya kashedi kada ku fa ku ga matsaloli sun addabe mu a arewa ku dauka cewa akwai wata galaba da za a iya samu a arewa wallahi tallahi dan arewa yana da hakuri yana da juriya amma yana da kuma iyakan tura ta kan kai bango to kada akai cin ba mu san tashin hankali ba mu san fada da kowa ba mu ma san kulakanci
da takin baba Ahmad yayi dogon batu game da arewa da halin da ake ciki amma sannan a hankali ne zamu rinka sara da sassako wasu daga cikin batutuwan muna kawo cikin wannan shiri na manuniya kuma irin wannan dogon jawabi ne ma ɗaya daga cikin manyan masana a arewacin Najeriya kuma shugaban cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewa ta ARDP a taƙaice kuma a turance Dr. Usman Bugaje ya baje bayani game da irin abubuwan da suka hanga su ma irin nasu taron da suka yi
mun zazzabo mutane daga cikin waɗannan kungiyoyi da dai duk wani wanda aka san dai yana da ruwa da tsaki ko kuma zai sani domin a tattauna a ga shin kai me ke faruwa kasar nan tamu game da bangarorin nan uku wanda su suka fi damun kasar nan na farko rashin tsaro na biyu tattalin arziki da rashin aikin yi na uku ya ma gwamnati ke tafiyar da al'amuranta ma'ana me yasa duk wani office duk wata ma'aikata da ka sani ba ta iya aikin ta yan sanda sojoji sun kasa raba mu da waɗannan mutane da suka addabi wannan kasa ta mu duk wata ma'aikata da ka dauka in ta bada ruwa ce ba ruwa in ta bada wuta ce ba wutar in ta asibiti ce ba maganin ba ma malama in ta karantarwa ce ba malaman ko an yaji aiki ko ba ai wato komai je na kasar ya lalace shine muka ce mu zo mu tattauna da mutanen da abun ya shafa ba gwamnati ba mu ji shin me ya kawo mu wannan wurin ya zame mu fita domin kasar ce ta durkushe abin da rige mata yanzu ta rubuce mu dai iya abin da zamu iya gani kenan na san masu mulki ba za su a faɗa haka ba don ba sai irin wahalar da muke sha ba suna san killace a cikin sanyi raba tana duka su suna da kuɗi suna da abin da za su ci iya ƴaƴan su san kai su waje suna karatu to wannan taron shine muka yi
to koma dai me ke faruwa kuma ko wani irin kallo za a yi wa waɗanda ke ganin ya kamata a ga gwamnati gaskiya akan irin halin da ake ciki a wannan ƙasa yanzu su dai malaman addini na gani turba aka sauka saboda aka an saki layi kuma ya zama wajibi a yi gyara da ke da shehun malami Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya ce gyaran da ake nema fa har yanzu ba a hawo hanya ba
gaskiya matsalar tsaro abun ya tabarbare kuma mun shiga wani hali domin duk abin da ke kawo kwanciyar hankali a ƙasa babu shi na tsaye mutane na cikin yunwa to shi kanshi tsaro yana samun barazana in mutane ba su da aikin yi tattalin arzikin ƙasa ya ruguje shi kanshi barazana ne to amma wanda ke muni shine mun bar al'umma mai yawa ba ilimi kuma ba wani abu da suka iya saboda haka sai kuma a tagari suka koya musu sata kuma satan nan sai tana kawo kudin da hankali ne dauka saboda haka laifi ne muke ta yi tuntuni amma yanzu ne ya tsamari sai dai me an ce mutum ya koma kan gaskiya komai nisan ta hanyar gaskiya tafi da kan ya doge kan barna to har yanzu da ke maka magana ba mu koma hanyar gaskiya ba
wace ce hanyar gaskiya
na daya ai kula da tattalin arzikin ƙasa a gyara shi na biyu a ilmantar da mutane saboda ka kaga mutanen daji ba wani abu da aka sa gaba a ce ai program da zai fitar da su daga talauci ya fitar da su daga jahilcin da suke da shi sai dai ai tawasa da su da siyasa to kaga kenan ba mu dauki hanyar gyara ba don wannan barazana daga daji take fitowa
ba wani bakon abu ne a Najeriya ba yadda duk lokacin da aka bujiro da wata shawara idan ta fito daga bakin wasu ɗaiɗaikun mutane da yawa gwamnati kan gwale waɗanda suke wannan batu saboda sukan kira su da ƴan adawa da ko da shawara da kyau ma ba a duba ta wannan kuma shine abin da tsohon gwamnan jihar Jigawa da ya taba neman shugabancin Najeriya Alhaji Yusuf Lami da ya ce lokaci yayi da za a jefar da shi kawai a kalli ƙasa a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya idan ko ba haka ba to akwai sauran tafiya a ƙas
inda ke amayya shine na ugo sarki akan dade amma inda ke kusan ana gana ƙasa a ce ala misali a Zamfara a wajen Gaidan a wajen ƙasar Borno abin da ke fara a Kaduna bai fara a ko ina akan yanayin rayuwa akan tsaro wannan bai fara duk duniya bai nake nuna ba duk duniya ba ko gari a ce ke da wannan kariki shine jiyarin neman abincin ka shine neman kudin ka a zo gari dan kunjuna akwai garin da baki da kaf a mutum fiade so da haka ba mu gane gwamnati ba mu gane hamayya shine me muke matsayin halayen mu me yasa baka
amma wasu suna ganin kamar mutane irin kudatawa a matakai daban-daban kamar sun shiru
duk kaji ko idan an ce wa kasar ta mu ce ga baki da kowa da kowa ce da mai hamayya da wanda baya hamayya nake gwamnati don yaje da mu kawo dan kasa kawai to sai akalli abuwa kan matsayin kasa
barkanin ban ga bangar bugun gwamnati da tsarin ta na tsatsefe tsananin samun tsaron da aka tsinci kai a wannan kasa wasu yan jam'iyyar APC na ganin idan za a yi wa jam'iyyar adalci ya kamata a gane har yanzu fa yan Najeriya na da marmari da maradin ta Alhaji Salihu Mustafa na jam'iyyar APC na cikin jerin gwanan masu neman ganin sun yi shugabancin ta a sabon zaben da ke tafe kuma ya ce yan kasa na son jam'iyyar ko da ke dai akwai matsalolin da yake ganin ya kamata a gyara su
gaskiya mutane ba su gaji da APC ba domin akwai amfani masu yawa da APC ta kawo maka kai wani lokaci APC da kanta ne ba ta fitowa tana talla abubuwan da ta yi amma inda tana yi yadda PDP take yi da mutane za su san zahirin abubuwan da aka yi to ina ganin shawara ta da zan ba APC ne duk abin da za mu yi mu fara daga cikin gida wancan da za ta ba mu guyuwan ko karfin guyuwan da za mu iya mu ce to ga abin da za mu yi ma kasa nan ne za a iya ce to mu jam'iyyar ga abin da muka yi talla a kanta dole ku ƴan jam'iyya ga inda muka tsaya ka abin da za ku yi ma wanda aka zabe dole za ka zaunci mutane ka nemi mutane tafiya ne ta jama'a a baya wanda za a ba haƙuri wanda ya yi laifi a gaya masa ka yi laifi irin yadda za a iya cin nasara kenan
iyaka iza icen dafa manuniya na wannan mako kenan domin iyaka abin da manuniya ta ƙunso na wannan mako kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku a wannan mako musamman ma dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da ya kwaso wasu miliyoyin da kuka ji sai kuma Shamsiya Hamzan da ta haɗo mana wasu muryoyi daga babban birnin tarayya Abuja ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya
a gaida na ikara sai kuma nasiha Ramadan.
Sunana Amina Suleiman Turaki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الله العظيم.
كما دلالك فهم قرقره غاتك ستن لاباري.
Shugaban Amurka Joe Biden da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun fara wani gagarumin kamfen na yi wa al'umma bayani kan kudirinsa na kashe dala tiriliyan 4 don gyara kayayyakin more rayuwa a kasar da kuma ƙarin tallafawa ƙananan yara da iyalai. A jiya Alhamis ranar da ya cika kwanaki 100 a ofis, Biden ya tafi jihar Georgia da ke kudancin Amurka, wacce take da muhimmanci a siyasance da ake fafatawa da ya sha da ƙyar a zaben watan Nuwamban bara. Don gudanar da kamfe a kusa da garin Atlanta da shine garin da ya fi girma a jihar. Yanzu haka kasar Brazil ta zama kasa ta biyu a duniya da yawan waɗanda suka mutu a corona da ya kai 400,000, duk da cewa wasu alamomi na baya-bayan nan na nuni da cewa an shawo kan kwayar cutar. Masana kiwon lafiyar kasar sun yi murna da rago waɗanda suke kamuwa da kuma mace-macen kwanan nan game da matsin lamba ga tsarin kiwon lafiyar Brazil. Amma da yawa suna fargabar kwanaki masu ban tsoro na zuwa lokacin hunturin sanyi a bangaren kudancin Amurka. Daraktan yankin Turai na hukumar lafiya ta duniya WHO Hans Klug ya faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 ya sauka sosai a makon da ya gabata a karan farko a cikin watanni biyu. Da yake jawabi a hedkwatar hukumar WHO ta yankin a Copenhagen, Klug ya ce waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma waɗanda suke mutuwa shi ma ya ragu a makon da ya gabata. A jiya Alhamis, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yana fatan cewa za a buɗe birnin New York kafin ranar 1 ga watan Yuli, sai dai ya ce za a yi riga malam masallaci idan aka yi wannan hasashen. Cuomo ya faɗi haka ne a lokacin da yake gabatar da bayani game da COVID-19 a Buffalo, da aka tambaye shi game da magajin garin birnin New York Bill de Blasio, wanda ya ba da sanarwar cewa birnin zai sake budewa a ranar 1 ga watan Yuli.
To masu saurare da takaitattun labaran duniya, muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai ku tare mu nan da sa'a 1 da rabi lokacin da abokan aikin mu za su kawo muku shirin mu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.